Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ta farko ga kanin labarai.
To Baballa, kasar Croatia wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da kasar Morocco. Babu wanda ya zura kwallo a raga a filin wasa na Albert a yau Laraba a kasar Qatar. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin Russia suka kai a daren jiya sun taɓa sashen haihuwa na wani asibitin kudancin Ukraine, inda suka yi sanadiyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa. Kana 'yan sandan jihar Virginia ta nan Amurka suna gudanar da bincike akan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon Walmart a jiya Talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagorance kaddamar da sababbin takardun kuɗin naira. Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Addo ya yi kira ga shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Croatia wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da Morocco. Babu wanda ya zura kwallo a filin wasa na Albert a yau Laraba a wasan farko na rukunin F a gasar da ake yi a Qatar. Croatia da ta sha kashi a hannun Faransa a wasan karshe a shekarar 2018 a birnin Moscow ta samu damar saka kwallo, inda mai tsaron gida na Morocco Yassine Bounou ya sa kafa ya tare kwallon da Nicolas Vlahovic ya narko a gajeren rata, bayan da Dejan Lovren ya yi kokarin kawar da bugun daga kai sai mai tsaron gida. Shi ko dan wasan gaba na Morocco Youssef An-Nassri ya yi gab da baiwa 'yan arewacin Afirkan damar kai naushin farko, amma sai ya kasa taɓa kwallon da abokin wasansa Hakim Ziyech ya ɗauko daga gefen filin wasan mai haɗari. An dawo daga hutun rabin lokaci, Ashraf Hakimi ne ya dako kwallo da ƙarfi, amma golan Croatia Dominic Livakovic ya buge kwallon waje. Belgium da ƙasar Canada za su fafata da misalin ƙarfe 7 na yamma agogon GMT a yau Laraba a wasa na biyu na rukunin F a filin wasa na Al Rayyan. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin Russia suka kai da daddare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin Ukraine, inda suka yi sanadiyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa. Hukumomin ƙasar sun ce makami mai linzamin da aka harba ya lalata wani bene mai hawa biyu a birnin Vilnius a yankin Zaporizhia. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce an ceto mahaifiyar jinjirin da wani likita daga buragozan ginin. Ta shafin Telegram, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rubuta cewa Russia na ci gaba da kai farmaki akan farar hula da abubuwan farar hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan jihar Virginia ta Amurka suna gudanar da bincike akan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon Walmart a jiya Talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida. Birnin Chesapeake ya faɗa da safiyar yau Laraba cewa 'yan sanda sun tabbatar da adadin mace-macen, kana sun ce an kashe maharin. Sai dai hukumomin ba su bayyana yadda maharin ya mutu ba, ko kuma ba su yi ƙarin bayani ba akan yadda harbin ya kasance. Kamfanin Walmart ya bayyana kaɗuwarsa ga wannan bala'i a wata sanarwa da iftar yau Laraba.
To madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci gwamnan babban bankin Najeriya da muƙarrabansa a bikin ƙaddamar da sababbin takardun kuɗin naira a fadar gwamnati a Abuja. Sababbin kuɗin da aka canzawa launi daga waɗanda za su maye gurbinsu za a fara amfani da su nan take, kafaɗa da tsofaffin naira har zuwa 30 ga watan Janairun shekara ta 2023. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa.
Gwamnan babban banki na Najeriya Godwin Emefiele ya ce abun damuwa ne a ce Najeriya ta buga kuɗi triliyan 3.2 trillion, wanda ya kamata a ce ana zagawa da su a cikin ƙasa. Amma daga cikin wannan yawan, triliyan 2.7 trillion ba sa cikin tsare-tsaren hada-hada na bankin kasa, wato tsabar kudade mai yawan gaske tana hannun yan kasa, ba a fata a cikin banki ba. Malam Shu'abu Idris kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki, na kuma tuntube shi domin shi mun karin haske dangane da muhimmanci da irin kalubalen da ke tattare da wannan sabuwa ta takardar naira, inda yake cewa
kamar yanda babban bankin Najeriya ya kudura aniyan canza kalan kudinmu, yau mun wayi gari an fito da samfuri na kudin nan. Duk da bamu taba mun gani, bamu tabbatar da ingancin takardar da aka buga kudin ko da za a buga kudin, da kuma irin matakan da aka dauka na kare yin jabin wannan takardun kudi. Kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya magana cewa abin alfahari ne an yi shi a nan Najeriya. Amma kalolin da aka fitar da shi na kudin, kamar zai iya ba wato talakawanmu wanda ba lalai bane sun iya rubutu da karatu fahimtar kudin. Kaga an dauki kusan kalan naira 200 an mai da shi 500, an dauki kalan 500 an mai da shi naira 200. Ana iya yaudaran mutane ko cuta kafin a saba da su wannan sababbin kudi in mun fara amfani da su. Abin jin daɗi kuma shi ne da yake wannan rubutu na ajami da muka yi ta koken cewa kada a cire an bar shi, to yana iya taimakawa wajen ɗan uwanmu, musamman iyayenmu da yayyenmu da kakanninmu mazauna arewa, da za su iya karanta wannan rubutu na ajami su san wannan naira 200 ne ko wannan naira 500 ce.
Ai, Shugaba Buhari ya ce abin alfahari ne cewa sabbin kudin nan an yi su a Najeriya, kuma ya bugi kirji cewa cikin kasashe 54 na Afrika, hudu ne kawai ke buga kudin su da kansu a ciki, har da Najeriya. A wannan karo Najeriya ta ba mara da kunya. Wannan ai abun ayabawa gwamnati da babban banki cewa ai wannan tsarin ba tare da an kashe kudade wurin kwangiloli ba ko?
A gani na din an zauna an fitar da tsari wato hotunan naira din, an yi kokari, amma ainihin takardar da za a buga kudin a ina aka sahuta, a ce wai ba a bada kwangila ba, ai ba cinya bace kafar baya. Babu shakka an bada kwangilan wanda suka shigo da wannan takardu da za a buga wannan kudi. Kada mu yaudari kanmu, mun tabbatar da cewa kasan nan ba mu da kamfanonin da suke sarrafa itace zuwa takarda. To ina ga takardan kudi? Idan babban banki ta fito tana ikirarin cewa komai an yi a Najeriya, wannan akwai nau'i na yaudara a ciki.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Babu Yakubu Makeri da karashin labaran duniyar.
Fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake zaɓensa, shugaba Jair Bolsonaro a jiya Talata ya zargi wata manhajar kwamfuta, ya kuma buƙaci hukumar zaɓe ta soke ƙuri'un da aka kada akan galibin na'urorin zaɓe na ƙasar Brazil. Ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaɓen ba. Irin wannan matakin zai baiwa Bolsonaro kashi 51 cikin 100 na sauran ƙuri'un da suka rage, da kuma nasarar sake zaɓensa, in ji Marcelo de Bessa, lauyan da ya gabatar da buƙatar mai shafuka 33 a madadin shugaban ƙasa da kuma jam'iyyarsa ta Liberal, yana faɗa wa manema labarai. Hukumar zaɓe ta riga ta ayyana nasara ga tsohon shugaban ƙasar Luis Inacio Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Kana da yawa daga cikin abokan shugaban ƙasar sun amince da sakamakon zaɓen. Masu zanga-zanga a biranen ƙasar sun ki amincewa da haka, musamman da Bolsonaro yake amincewa da shan kayi. Shugaban jam'iyyar Liberal Valdemar Costa da kuma wani mai binciken lissafi da jam'iyyar ta ɗauka haya sun shaidawa manema labarai a birnin Brasilia cewa kiyasinsu ya gano dukkanin mashinan da aka siyo tun kafin shekarar 2020, da yawansu ya kai kusan 280,000 ko kuma kusan kashi 59 cikin 100 na adadin da aka yi amfani da su a zagaye na biyu a ranar 30 ga watan Oktoba, ba su da lambobin tantance mutane. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga masu kishin Islama guda biyu da aka same su da laifin kashe Abhijit Roy, wani ba Amurka mai rubuce-rubucen sukar aƙidar tsatsauran ra'ayin addinin Islama da mawallafinsa na Bangladesh, sun tsere daga wata kotu da ke cike da cunkoson jama'a a Dhaka, babban birnin Bangladesh, a ranar Lahadi. Wasu da ake zarge 'yan ƙungiyar Ansarullah Bangla Team ko ABT a takaice da ake zarge Al-Qaeda ne, sun fesa sanadarai masu guba a idon jama'an 'yan sanda kana suka kwashe waɗanda aka yanke wa hukuncin akan Babura yayin da suka arce daga kotun yaƙi da ta'addanci, inji Haruna Al-Rashid, shugaban rundunar 'yan sandan garin Dhaka. Bayan nazari akan faifan bidiyon CCTV, jami'an bincike sun bayar da rahoto a jiya Talata cewa akalla 'yan ƙungiyar ABT 10 ne suka yi amfani da Babura 8 a lokacin da suka kwashe mutane su daga kotu a ranar Lahadi. Hukumar 'yan sanda ta kuma sanar da bayar da tukuncin dala 19,450 ga duk wanda zai bayar da bayanai domin gano waɗanda aka yanke wa hukuncin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Addo ya yi kira ga shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin. Ya yi gargaɗin cewa yawan tashe-tashen hankula a yankin Sahel na Afirka ta yamma yana barazanar mamaye yankin baki ɗaya. Babu wata ƙasa da ta kubuta har sai an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Daga Akara ga rahoton wakilinmu Idris Abdullah Bako.
Da yake jawabin bude taron, mai amsar baki kuma shugaban taro Nana Akufo Addo ya bayyana cewa taron ba wai kawai zai tantance da kuma gano kalubalen tsaro da ke fuskantar yankin yammacin Afirka bane kawai, haka kuma zai fitar da hanyoyin warware su.
The West Africa continues to suffer from the effects of the scourge of terrorism and violent extremism.
Yammacin Afirka na ci gaba da fama da matsalar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi wanda yake yaduwa cikin sauri a duk fadin yankin. A yau kungiyoyin yan da sun samu kwarin gwiwa sakamakon nasarar da suka samu a yankin, kuma yanzu suna neman sabbin hayoyin fadada ayyukansu. Ci gaban da ya janyo tabarbarewar yankin Sahel zuwa gabar tekun yammacin Afirka. Hare-hare sun karu cikin shekaru 10 da suka gabata a yankin duk da kokarin da ake na yaki da masu tada kayar baya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba sama da miliyan 2,700 muhallinsu a fadin yankin Sahel, haka kuma sama da mutane miliyan 30 yankin Sahel za su buƙaci taimakon ceto da kariya a shekarar 2022, kusan miliyan 2 fiye da na shekarar da ta gabata. Jihohin da ke gabar teku irin su Benin da Togo suna fuskantar ƙaruwar hare-hare a shekarun baya-bayan nan. Right Honorable James Hippe, ministan sojan ƙasar Burtaniya a nasa ɓangaren, ya ce shirye suke su taimaka ta kowace hanya da za su iya. Sai dai,
over the last 25 years the West has directly intervened to try to resolve issues in Afghanistan, in Iraq, and indeed here in West Africa.
A cikin shekaru 25 da suka gabata, kasashen yamma suna kokarin warware matsalar a Afghanistan, a Iraki, da ma nan yammacin Afirka. Ba ni da tabbacin mun yi nasara. Dalili ko shine ba mu ne amsar matsalolinku ba. Kuna da amsa, kuna da mafita, kuma kuna da tsari. Yace kasasa da sauran kasashen yammacin duniya za su ci gaba da kasancewa kawaye da abokan hulɗa da kasashen yammacin Afirka wajen yaki da ta'addanci da tsaurin ra'ayi. Wannan ra'ayin ya dace da na Irbad Ibrahim, masani akan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa.
Tun ga lokaci ne ECOWAS African Union duka a zuwa da yi coordination kan da dai a samu matasa na yi, a samu good governance, a yi kuma a yi eradicating talauci da sauransu, a ba mutane ni dama na neman ilimi, sannan addinai da suka bambanta wurin fahimtar cancanta na lahira da kuma zamantakewa na duniya su yi suna interfaith dialogue, sannan cikin addini ma da kansa irin bambancin akida da sauransu ayi ana magance su. Kar wani abimu da wani zai fada akan mimbari da sauransu, ya bar matasa su yunkura su doke makamai, ayi magana da mutane, a zauna da su, ayi a fahimci juna. Na ga wannan ne ya kamata a karfafa.
A wani labari da ke alaka da wannan, gwamnatin Ghana ta musanta rahotannin da ke cewa ana kawo dakaru na musamman daga kasar Burtaniya zuwa kasar Ghana domin taimakawa yaki da ta'addanci. Wani rahoto da jaridar Telegraph ta kasar Burtaniya ta fitar ya nuna cewa Burtaniya na tattaunawa da Ghana domin aikewa da dakaru na musamman cikin kasar bayan an tilasta mata janye daukacin dakarunta na kiyaye zaman lafiya daga Mali. Jawabin da ma'aikatar kasashen waje na Ghana ta fitar na cewa gwamnatin Ghana na son bayyana cewa labarin da ya shafi dakarun Burtaniya na musamman ba gaskiya bane. Ghana ko wani memba na Accra Initiative bai tattauna da abokan hulɗa kan wannan buƙatar ba. Domin haka, gwamnati ba ta da wata yarjejeniya da ƙasar Burtaniya ta aiki da dakarunta zuwa ƙasar. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji yadda ilimi ke sauya rayuwar yara mata na Arewa daga bakin Hajjia Hafsat Muhammad ta ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchi. Inda muka ji kuma irin ƙalubalen da matan ke samu wajen shiga makaranta da yadda iyaye ke tunani kafin yin hakan. A sabon shirin nan za mu ji yadda mahaifinta ya yi tsayin daka don ta yi karatu. Alhali a lokacin mahaifiyarta ba ta san hakan.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Saboda ba mu damu da ilimin ba, mukan bar komai sai mu zo mu zama liability to mazajen. Ta kwajen kudu su kuma matan ne suke ilimi. In ka duba yanzu waɗansu abubuwa a kudu za ka samu mata manya-manyan mutane, a medical doctors, a lawyers, a this and that, dai suna riƙe matsayi da yawa. Sannan kuma mazajensu galibi ta wajen ƙasashen inyamuran nan su ba su damu da ilimin ba. Yawanci kasuwanci suka sa a gaba da hand skills, su babu laifi. To mu a nan ba wan. A nan Arewa, amma su kaman balan suka yi, mata sun yi ilimi, maza kuma sun koyi sana'a.
Kowa yana da abin da zai kawo gida.
Yawwa, yes, amma zaka ga wata matan director ce a federal, mace nyamura, mijinta kuma dan kasuwa ne yana sayar da spare part. Ni na san wannan akwai su da yawa a Abuja, ina da kawaye haka. Zaka samu mazajen su nyamure kasuwanci suke, matan su kuma aikin ofis suke.
Amma ki haje Hafsa da iyayenki ne suka dage sai da kika yi karatu ko ke ce kika yi tsayin daka sai da har kika yi nisa a karatu?
A ni babana ne ma ya tsaya ne karatu. Mamana kam Bahaushiya ce, ta ki karatu. Ni har sai da ta kai babana kotu ma kan ilimi na. Wallahi tallahi har shari'a aka je a bukur, ni yar bukur ce. A nan jos sai da ta kai ƙara gurin alkali wai an kai ni makaranta. To da ta kai ƙara dai aka zo aka daidaitu, sai alkali ya ce a yi haƙuri in ya tashi a aiki zai zo gida. Haka kuwa da aka tashi bai je gida bai zo gidanmu, sai zo ya wayewa mama na kai ya ce ta yi haƙuri. Ko da shi ke ita dalilin ta wai makarantar za a kai ni wai na mission ne, to shi ne ya ɗan kawo matsala. Da kuma ka san iyayenmu na da ba ilimin su kai ba sosai, so ba a san mahimmancinsu ba, mahimmancin ilimin ba.
Yanzu dai Hajjia Hafsat kina jin daɗin ilimin boko da kika yi?
To alhamdulillahi, tunda a dalilin ilimi na dai ni ma na taimaki wa'ensu. Na yi sponsorin wasu, kuma ita maman na wannan duk da ta ƙi makarantar, kaga ita ma na tallafa mata, ana zaune lafiya. Da waɗansu da nawa da wadda ba nawa ba, duk an ba da tallafi a matsayina na ƴa mace. Amma inda wadda bata je makarantar ba ne, kaga komai sai an yi mata. Amma ni a dalilin ilimi na riƙe kaina kuma ina wa wasu, ban ce ni a'a ai ni mace bace. Don haka sai namiji, amma a dalilin ilimi kaga na tsaya da kafana.
A ji haka shin mahaifinki yana raye?
Baya raye. Mahaifina ma'aikacin kuzani baya raye.
Ba boko yi ba ma yana ganin muhimmancin karatun
nesa. Ya yi boko babana. Mama ta ce ba zai bata yi ba.
Ita tana raye kuma lokacin abinda bata hango ga shi yanzu kike taimaka mata.
Ta rasu ita ma last year.
Amma dai kafin nan tana ta sa miki albarka, ta gano dalilan karatu.
In Allah ya yarda kullun tana mun addu'a, tana sa mun albarka. Wata ran ma har mukan tsokane ta. Mu ce mata da kin ce kar mai makaranta, to gashi yanzu sai dariya kike yi. Kuma abin da aka baki ke kike taimaka makwabtanki ke ma to inda ba mu yi ba fa me zaki ba makwabtanki da kike burin kullun a cikin ki taimaka makwabtanki wanda ba su da ƙarfi
gaskiya jawsa din kina da ya shin zaki dage sai tayi wannan karatu
insha Allah ina da ya mace tana karatun ma
kuma sai kin ga ƙarshen biro dai a bangaren ta
ba dai ƙarshe ba dai a daidai gurgudu in ya so kuma sai ya aure a ci gaba
Mun gode ji Hafsa sai wani lokaci mun samu damar shigowa Bauchi mai wata zantawar da yaddar Allah yanzu ga ƙarshen bayanan ribar koyon sana'o'i hade da karatu ga mata daga bakin Mrs. Miriam Iliya da cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama da ke Bauchin
yanzu akwai abin da yafi ɗinki ne fashion design yan mata dukka yanzu suna cikin fashion maza ma na ga sun shiga yin fashion to idan tailorly ba su iya ba da me yaya za a yi fashion din ai idan ke kina da keken ɗinkin ki ai alhamdulillah dan kuɗi kam ba za ki rasa ba ban ce za ki yi arziki ba wani ma idan suka buɗe da yawa za su yi arziki amma wanda muke koya musu ba na arziki ba na biyan bukatunsu ne idan miji bai samu kuɗi ya kai ƴaƴa makaranta ba ki iya tallafa wa ƴaƴanki don su je karatu
mamu wace shawara za ki bayar ga gwamnati da sauran hukumomin duniya me ya kamata su kawo domin ya karfafa wa mata guiwa su ci gaba da karatu su yi
a ci gaba da mass mobilization akan dukkan mata ya kamata mace ta yi abin da za ta yi ko ta yi karatu ko ta koyi sana'a da duniya za ta tashi gaba daya gwamnatin Najeriya kowane ward a san yawan 'yan mata a wurin da waɗanda ba sa makaranta a san abin da za a yi musu domin zaman banza ba ta da amfani sai ka ga a yarinya a ce kafin ta yi aure ma ga abin da ta samu kanta ciki kuma maza suna da wani irin hali mentality suna raina mata ko kuwa su samu advantage akan yarinyar da bata yi ilimi ba sai su bata ta to kaga da yarinyar ta yi ilimi ko da shike bance baya hana baci ba amma yana taimakawa domin idan tana da sana'a she is very busy in ta gaji da rana da daddare sai bacci ya mace ko idan bata gaji da rana ba da daddare abinda za ta nema daban
so ya kamata kullum ya zama akwai aiki ko karatu ko
kullum ko aiki ko karatu ko aikin hannu ko sana'a ko menene ya mace ta kullum tana da abubuwan tunani gobe me zan yi kaza ya zan yi improving aiki na idan ɗinki wani style ne za ta shiga internet za ta dubi magazine don ina ganin su da magazine waɗanda ba sa iya shiga internet sun saya suna koya domin su koya jama'a ko kuwa su ɗinka ma jama'a a gani domin ki rika samun customer
ya zama misali yanzu inda hukumomin nan za su kafa cibiyoyi na taimakon mata irin wannan za a iya dabarar da za ana sa karatu a maida su kamar makarantu ne in yaran suka zo za a iya ba su certificate su koyi karatun da ake bukata a wajen
ana yi sosai ai kwanakin baya gwamnati ta bude a jiji a second chance ake kira akan matan da bata gama secondary ba za ta iya komawa tana aurenta tana makaranta tana sana'a duka a wurin akwai daga baya sai na ga gwamnati kuma ba sa yi amma har na san waɗanda na san su da ina principal ne a sa'a zungurana akwai waɗanda da sun je wannan wurin kuma an yi employing ɗinsu sun zo suna karantarwa makaranta na kuma sun iya abu ba wai ba su iya ba amma da girmansu aka ɗauke su suka je makaranta idan da gwamnati za ta yaka ta buɗe sakwancin ga ɗinki a gefe ga karatu a gefe ana ta yi a buɗa kowane anguwa a ce akwai ko a haɗa anguwa biyu gashi nan a santa haka akwai inda ake koyar da karatu da sana'a duk wanda bai samu karatu a da ba ya je can zai yi don da sun fara second chance na ce maka yayi
wannan abin ya burge mu second chance wato a cikin makarantu ya dace a buɗe waɗannan second chance ko za a iya samun irin wannan wajen da aka fi yi second chance
za a iya yi second chance domin da baka samu kayi a da ba a yanzu a girman ka za ka yi
har maybe watakila ba su tafi ma su da
akwai wanda ta je ta yi degree sau da yawa suka je digiri under second chance da UNICEF tana ba mu kayan sana'a mu kokkoya mata sana'a akwai ran da na yi ado da wani beat aka tambaye ni ina na samu wannan beat na sai a rahama a kai
mun gode iyaye mata sai a yi karatu a kuma koyi sana'o'i irin na hannu don samun abubuwan dogaro da kai. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku kan turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace kaddamar da sabbin takardun kudade da za su fara aiki a ranar 15 ga watan Disamba da shugaba Buhari na Najeriya yayi. Muna fata hakan ya zama alheri ga al'umman Najeriya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nazifi Ibrahim Rugar Mallam Shagari. Kace gaskiya kaddamar da rijiyoyin mai a yankin arewacin Najeriya da gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ta yayi. Kuma mu 'yan arewa muna murna sosai. Allah ya sa mu ci amfanin wannan aikin, sannan kuma muna fatar wasu gwamnatoci masu zuwa za su ƙara faɗaɗa bincike domin cin moriyar ɗimbin arzikin ƙasa da Allah ya yi wa Najeriya. Amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Bala Ruwan Kanwa. Kai ko cewa kake batun sarakunan gargajiya da suka gudanar da taron neman zaman lafiya a daidai lokacin da gangan siyasa ta kada a ƙasarmu Najeriya. Muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kake tabbas muna jin daɗin yadda jami'an tsaron ƙasarmu Najeriya ke samun nasara akan 'yan bindiga a ƙasar tamu. Fatanmu shi ne Allah ya ci gaba da ba su nasara domin ganin bayansu baki ɗaya. Amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To madalla gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Babban da takaice, ƙasar Croatia wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da Morocco. Babu wanda ya zura kwallo a filin wasa na Albert a yau Laraba a ƙasar Qatar. Croatia da ta sha kashi a hannun Faransa a wasan ƙarshe a shekarar 2018 a birnin Moscow ta samu damar saka kwallo, inda mai tsaron gida na Morocco Yassine Bounou ya sa kafa ya tare kwallon da Nicolas Vlahovic ya narko a gajeren rata, bayan da Dejan Lovren ya yi kokarin kawar da bugun daga kai sai mai tsaron gida. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin Rasha suka kai da daddare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin Ukraine, inda suka yi sanadiyyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa. Hukumomin ƙasar sun ce makami mai linzamin da aka harba ya lalata wani bene mai hawa biyu a birnin Vilnius a yankin Zaporizhia. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce an ceto mahaifiyar jinjirin da wani likita daga buragozan gidan. 'Yan sandan jihar Virginia ta Amurka suna gudanar da bincike akan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon Walmart a jiya Talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida. Birnin Chesapeake ya faɗa da safiyar yau Laraba cewa 'yan sanda sun tabbatar da adadin mace-macen, kana sun ce an kashe maharin. Sai dai hukumomin ba su bayyana yadda maharin ya mutu ba, ko kuma ba su yi ƙarin bayani ba akan yadda harbin ya kasance. Kamfanin Walmart ya bayyana kaduwarsa ga wannan bala'i a wata sanarwa da iftar yau Laraba. Fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake zaɓensa, shugaba Jair Bolsonaro a jiya Talata ya zargi wata manhajar kwamfuta, ya kuma buƙaci hukumar zaɓe ta soke ƙuri'un da aka kada akan galibin na'urorin zaɓe na ƙasar Brazil, ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaɓen ba. Irin wannan matakin zai baiwa Bolsonaro kashi 51 cikin 100 na sauran ƙuri'un da suka rage, da kuma nasarar sake zaɓensa, inji Marcelo de Bessa.
To masu sauraro, a nan za mu dasa a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Al Santos, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.